sunan Allah da salatin maiki tare da miƙo muku gaisuwa mafificiya tsarki da kamala masu sauraron mu ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ali wali ne a daidai wannan lokaci yake muku sallamar ta cikin wani sabon shirin
baba suja
wanda masu surkullan hikimar iya zance tene suka yi masa take da
sarkin labari
kamar kulli yaumin al'ada shirin shine ya zazzage ya rairaye sannan ya tankade muku labarai kafin su iso zuwa kunnuwanku haka zalika ma baba suda da kansa kan bibi wasu al'amura da suke si muku tuwa kwariya dan yayi nuni na gyara ko neman maslaha ga wasu cikin kunshin shirin na wannan rana da muka lodo muku za ku ji cewa
hakuri ne daga cikin makaranta
mun ba wa yan sanda wannan shaida da rubuce hakin cewa tufatawa ko addini wajen zama kula da lafiya ya sauka daga kan iyaye
kunama 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 yake nufi ta cije shi arami aramin bulo muka zauna kurama ta dalla macizo
warware jin waɗannan kanu har ma da wasun su za su zo muku nan ba dadewa ba do Allah kudakace mu su madalla kafin mu kai ziyara ɗakin labarai domin mu dauki labaran amma a takaice kamar yadda al'ada shirin ta sunnanta ya kamata na fara sada kuna jakadan suda Haruna Muhammad ya kasai ya karanto muku wasu daga cikin sakonnin ra'ayin da ku masu sauraron mu kuka aika mana a rubuce wanda ya kalli batun yadda aka tafe wani matashi da ake zargin sa da niyyar sungume wani babur a lokacin da ya kutsa kai gidan mutane har ma yake ikirarin cewa karnuka ne suka tuso shi shine mai banka gidan
zamu fara da sakon yaya mai zamani unguwa uku inda yake cewa kai matashi ka satarwa mutum babur da waya amma ka fake da zuwa maulidi to Allah ya kyauta ya kuma tsare gaba Allah ya shirye ka mai satar waya da babur sako daga Hawwa Ali sabuwar gandu haba dan saurayi me ya zafiya ka zaka yi dan hali ya kamata ka nemi sana'a ka daina dauke dauke sako daga baban gida dike kumbotso sakon isiya mai shadda she ka dan fodiyo cewa yake haba barawon waya ai watan maulidi ya wuce Allah ya shirye ka kai bawon Allah ka ji tsoron Allah daga kare ya biyo ka sai ka afka gidan mutane to Allah ya shirye ka sako daga Zubairu Kamis Kabo ka fake da kare ka kayi wa mutane sata to Allah ya shirye ka sako daga Ibrahim na magaji ya saban gida ja'in zamu karkare da sakon Usaina ta Annabi Sheka inda sakon ta yake cewa kai amma Allah ya shirye ka ya kamata matasa ku dinga neman na kanku masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanta sakonnin ku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci
an gaishe ka da kokarin sauke da kon sakonnin yanzu kuma lokacin yayi da zamu kai ziyara ɗakin labaran domin na sada ku da babbar jakadiyar suda Asma'u Sadiq ta karanto mana labarai amma a takaice
kotun majistri mai lamba 34 da ke zamanta a rijiyar zaki karkashin mai shari'a Aminu Usman Fage ta bada belin wani malamin jami'a Mustafa Hashim da ake zargi da cin mutunci da kuma kalaman batanci ga wani mutum mai suna Abba Musa Tawayar Salula tunda farko dai malamin jami'ar ya musanta zargin inda lauyan da yake kare shi barista Ma'ruf Muhammad ya buƙaci bayar da belin shi kuma dan sanda mai gabatar da ƙara Yusuf Sali yayi suka inda kotun ta aike da shi gidan ajiya da gyaran hali zuwa wannan rana ta kuma bada belin nasa a yau bisa sharuɗa hudu ciki har da gabatar da shugaban tsangayar ilimin zamantakewa na Jami'ar Bayero tare da biyan naira 500,000 idan har ya tsere anan kuma shugaban hukumar kula da ingancin abinci da magunguna wato NAFDAC anan Kano Pharmacy Shaba Muhammad ya ce abin hukumar ta samu nasarar daƙile yawaitar kwayar saka maye ta Tramadol da kodin a jihar Kano Pharmacy Shaba Muhammad ya bayyana hakan ne lokacin da yake tsokaci kan nasarorin da hukumar ta mu a bana inda yace nasarorin sun hada da ƙara tsaftace sana'ar masu sayar da ruwan fiye wata har ma da yin rijista ga wasu kamfanoni manya da kanana wanda a baya ba su yi ba duk da cewar sun cancanci rijistar wakilin mu Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito cewa shugaban hukumar ta NAFDAC ya kuma ce dukkanin nasarorin sun samu ne sakamakon haɗin kai da hukumar take samu daga sauran jami'an tsaro da ma shugabanni a nan jihar Kano Asma'u Sadi daga sashin labarai
Tuma da lama'u kafin mu je ga jigon rahotannin shirin na wannan rana za mu dan yira tse ofishin mai magana da yawun rukunin kotunan wannan jiha wato baba Juma Ibrahim domin mu masa wata tambaya ko shin haramun ne mutun ya kai dan uwansa ƙara kotu
ba haramun bane kotu gidan sulhu ne dan mutun ya kai ka ƙara kotu ba wai gaba bace zuwa kotu zuwa wuri ne wanda yake na ainihin sulhun ta tsakanin waɗanda suka samu takaddama tsakanin su saboda haka ba wai gaba bane ko kuma wani rashin mutunci ko rashin kirki idan mutun ya kai ka kotu the only thing shine niyya mutanen mu da yawa da waɗanda suke yin ƙarar ma za su yi ƙarar da niyyar wannan nufakar ta cin mutunci shi ma wanda za a yi ƙarar tasa zai tafi in aka ce an yi ƙarar sa zai zo da wannan gillin a zuciyarsa cewar wane ne zai yi ƙarata amma zuwa kotu ba wai laifi bane kuma ba aibu bane kuma ba wulakanci bane
to baba Juma ko kana da wani misali da zaka buga ma sauraro da wani ya taba kai ƙarar wani kotu kuma aka wanye kalau
akwai lokacin ina kotun gidi-gidi manyan mutane ne a garin nan mashahurai ne kuma ƴan kasuwa suka samu takaddama akan harkar kasuwancin su tsakanin ɗayan yana cewa ya bashi wani kuɗi ɗayan yana cewa shi bai bashi ba yace yana da shedu shi ma yace yana da shedu da kansu suka yanke shawara cewar su tafi kotu yace to wa zai shigar da ƙara ce a to tunda ni ne nake bunka ai ni zan shigar da ƙara ɗaya yana da mota ɗaya bashi da mota zai je gidansa ya jira shi su karya su ci abinci tare sannan ya ɗauko shi a mota su tafi kotu idan suka fito daga kotu su shiga mota ɗaya su tafi kuma su ci gaba da harkokin rayuwarsu wallahi tunda suka zo kotu ba su taba tattauna matsalar wannan ƙarar a gida ba in ba an zo kotu ba saboda haka kaga wannan ya nuna maka a zahiri cewar shari'a ba gaba bace
to ma sauraro wannan dai wata ƴar manuniya ce da za a fahimta idan an kai mutum ƙara kotu ko ba haka bane da haka kuma ne za mu dira kan jigon rahotannin na wannan rana wanda zai sauka a kotun magistrate mai lamba 15 karkashin mai shari'a mun tare garba dan dago inda ta fara sauraron wata ƙara wadda ƴan sanda su gurfanar da wani mutum mai suna Abdulkadir Musa Kuza mazaunin unguwar Rijazaki ana dai zargin sa da laifin bata suna laifin da ya saba da sashi na 391 na kundin penal code after fire dai wata mata mai suna Aisha Ibrahim ce ta shigar da ƙara bisa yanda ta yi zargin Musa Guzan ya ɓata mata suna lokacin da suke wani taron siyasa to sai dai a yayin da aka karanta kunshin tuhumar Guzan ya musanta zargin ko da yake lauyoyinsa barista Ibrahim Sa'adu Kura da Abdulkarim Maudamin Jubur sun roƙi kotun ya sanya shi a hannun beli a nan ne mai shari'a dan dago ya sanya Guzan a hannun beli sai dai ya ginda ya sharɗin cewar sai mai matakin albashi na 15 ya tsaya masa idan kuma Guzan ya tsere mai karɓar belin zai biya naira 500,000 jakadan suda na kotu Yusuf Nadaba Ismail ya zanta da lauyan mai ƙara barista Hassan Tanko Yaure wanda ya bayyana cewar za su gabatar da shaidu a gaban kotu
an gabatar da shi a gaban kotu cewar ana tuhumar sa da wannan laifi na bata suna cewar ya kaya mata waɗannan kalamai kuma da shi a gaban jama'a da kuma platform din da ya tura wanda shi ma mun ba wa ƴan sanda wannan shaidar da wannan a rubuce ga abin da ya faɗa saboda haka kotu take tuhumar sa da wannan laifi amma bai amsa wannan laifi ba don haka abin da ya rage shine kotu ta umarni bisa a daga wannan shari'a domin ƴan sanda su kammala binciken su a zama na gaba su fara gabatar da shaidu
sai dai lauyan da yake kare Musa Guza barista Maudamin Jubur ya bayyana cewar Guzan ba mai laifi bane zargi ne kawai ake masa
wato ai ka san shi a kodayaushe zargi abu ne da ake yi bai tabbata ba sai an kawo kwararren hujjoji tare da kuma cikakkun maybe document ko wani abubuwan da za a iya tabbatar da haka idan ba haka ba kuma kamar yadda ka sani kundin tsarin mulki section 36 cewa duk wanda ake zargi ba mai laifi bane har sai an tabbatar dan haka a yanzu muna kallon Musa Guza a matsayin wanda ba mai laifi bane har sai in sun zo sun iya tabbatarwa a gaban kotu wanda muna kyautar san cewa ba za su iya tabbatar da wannan abubuwan ba abu ne kawai wanda yake kunsassiyar wata siyasa ce aka zo aka tsora ta akan wani gwada bai na daba
wana yan zance dai na cewa duk wanda ya haɗi ta ɓarya shi da zama pam 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 to sai dai amma masu sauraro kada ku manta wannan labari shine a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana. Kuma za ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku a kan sa tun daga yanzu ta lambar waya 0809 1414 95. Muna dakon da hakan kuma ya kamata mu dan tsayirta domin mu samu damar guntsar ruwa mu cika makoshin mu. Alabashin mun dawo sai mu ci gaba da dorawa. Kuma dalla anan kuma wani malamin addinin musulunci ne, Malam Kabir Sani Ayagi, ya alakanta kashe-kashen da matan aure ke yi ga mazajen su a matsayin rashin zuwa makarantar Islamiyya.
Ana tafa fituka kullun a je makaranta amma a gidan aure ka rika jin gagarin matsala nan da tun ace mace ta kashe mijinta ko tai masa illa kaza ko kuma shi ma ya saki matarsa ko mata illa kaza. Tarbiyyar yara ta lalace wanda wannan shi ke habaka shanin lalace tarbiya. To ba mafita sai zuwa makaranta yin ilimin da kuma aiki da shi.
Malam Kabiru ya ce su ma mazan sai suna yin taka tsantsan domin kuwa makogwaron aure yana tafin hannunsu.
Mazaje da yawa suna sake wajen nauyin da Allah ya dora musu. Diya inda za a daura aure a zauren daurin aure ana ce haƙin cewa tufacewa ko addini wajen zama kula da lafiya ya sauka daga kan iyaye ko waliyan wacce aka aura ya komo kan miji akan haka ake karba. Amma ana shiga ana fara tara yaya sai ka ga mai gida yayi watsin da Allah ya dora masa ya ban mace tana fama da kanta bai kawo abinci ba tarbiyyar yara ko oho. In ku makaranta ce ma ta kila zaka samu da yawa batan su ne masu daukan nauyi su kai yayan su makaranta kuma su tsaya musu wanda wannan ba dai bani mazaje Allah zai tambaye su wannan gobe kiyama.
Jakadan Suda Tijjani Adamu ya shaida cewa malamin ya bayyana hakan ne yayin wani gangamin taro da aka shirya wa matan a haraban masallacin Isiya Karabiyo karkashin malama Ladi Suleiman tsohuwar kwamandar Hizba ta Dala. Kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri man saka wannan labari a shafin mu na sada zumunta na Facebook da LFM Kano har ma al'umma da dama suka bayyana ra'ayoyinsu wanda a yanzu zan sada ku da jakadiyar Suda Zahra'u A. Muhammad domin ta karanto wasu daga cikin albarkacin bakunan ku da kuka tofa. To Zahra'u gare ki.
Haka maganar take, idan gaskiya ake nema wacce ta san Allah ta san tsananin kamun shi ga masu aikata manyan zunubai ba za ta taba ko da kikkirar wannan mummunan aiki ba. Sako daga Umar Faruk. Shi ko Muhammad baban gida rijiyar lemo cewa yayi maganar ka dutse malam Allah ka kara raba mu da aikin jahilci amin. Wannan batun da malam yayi daidai ne da rashin kai zuciya nesa. Sako daga Nura Buwa kasuwar Tarauni. Zamu dakata da sakon Famisu Balatsamawa duba da lokaci inda yake cewa gaskiya ne maganar sa domin kuwa inda da ilimin addini da zaka duba hukuncin da tarin zunuban da yake tare da shi dole mutun ya guji aikata haka. A dan haka wali gare ka.
To sanda kokari Zara'u da hakan kuma za mu leka babbar kotun ta mai lamba 8 karkashin Justice Usman Naba ta ci gaba da sauraron karar da iyalan marigayi Sharu Ilu suka shigar a gabanta inda suke neman kotun da ta mallaka musu wani rami da suka gada a wajen mahaifinsu wanda wani hamshakin attajiri da wasu mutum hudu suka ce nasu ne. A zaman kotun dai na yau bangaren masu kara sun nemi alfarmar kotun da ta ba su damar su nemi masu auna wajen domin su auna musu shi a kuma yi masa kudi. Sai bangaren waɗanda ake karar su biya kudin wajen domin samun maslaha a tsakaninsu. Bayan fitowa daga kotun mun sojin ta bakin lauyan waɗanda ake kara inda ya ce shi ba zai bari a ɗauki muryarsa ba. A nan ne jakadan Suda Hassan Mahmuda Ya'u ya waiwayi lauyan masu kara Barista Ma'ruf Kasim inda ya yi ƙarin haske.
Abinda aka yi dama-dama da aka bayar akan cewa za a zo a kotun bayani akan ko an samu maslaha tsakanin masu shari'a wato da masu ƙara da wanda ake kara sai ya kasance muka ga kotun matsayin da ake ciki akan cewa mun rubuta wato masu wanda ake kara a bisa umarnin da kotun ta bayar a rubuta musu takardu na cewa wato muna buƙatar su biya kuɗin gurin da ake shari'a kamar yadda aka bayani a baya kotun ta daga wannan shari'a zuwa 27 ga watan February shekara mai zuwa
to Allah ya kai mu anan kuma idan mai sauraro bai manta ba a kwanakin baya ne akai zargin wani jami'in yan sanda da dirka wani matashi dan kasuwa bindiga a wuya har kuma yace gagarin kunan kuma tun a bayan rundunar yan sandan Kano suka sanar da cewa sun tafke jami'in nasu dan gabatar da bincike akan hakan ne wasu manya yan kasuwa karkashin jagorancin shugaban kungiyar Amata na kasuwar Zunga kuma MD a kasuwar Sabon Gari Alhaji Uba Zubairu ya kasai suka kai wa kwamishina CP Habu Ahmad Sani ziyara har office don yin bangajiya da ta'aziyar da yaje da kuma yin tambayi dangane da yadda ake ciki akan batun kamar yadda jagoran tafiyar shugaban kasuwar Sabon Garin Alhaji Uba Zubairu ya kasai ya bayyana
in Allah da ya dauki mataki akan wannan kuma na san shi ba sanin shanu ba na san kokarin mutum ne mai tsakani da Allah kuma ma'aikaci ne tsakani da Allah kuma ina tabbatar maka in Allah da inda yazo lafiya mun ne masa addu'a Allah ya sa barkano lafiya kamar inda sauran kwamishinoni suka zo aka yi mu'amalar arziki da su suka darajar mutane suka darajanta al'umma kuma suka ga girman mutane
mun kuma zanta da kakakin rundunar yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa a madadin kwamishinan jumkadan bayan fitowar su daga ofishin kwamishinan
wannan zuwa nasu ma da suka yi yazo akan gaba dalilin da nace yazo akan gaba shine akwai abu da ya faru tsakanin dan sanda da wani mai suna Mus'ab wanda tunni kamar yadda kwamishinan yan sanda ya faɗa za ya kokarin Allah ya yarda yanzu yana fuskantar kotun yan sanda daga nan kuma ana gamawa in Allah ya yarda za a gurfanar da shi a gaban kotu na wannan laifi da ya aikata
to wannan kenan da haka ne kuma za mu je ga labarin wata matashiya da take kere sa'a ajin su idan aka yi musu jarabawa Na san mai sauraro za ka so ka ji sirrin ko to ga zanta wanda suka yi da jakadiyar suda Maryam Muhammad Usman tsakin fannin mu na
kuskurena
kuskuren da ne a rayuwata shine lokacin da ina makaranta na kware a iya satar amsa kuma gashi har ta zamto yanzu ina shan wuya a karatu na sosai saboda kawaye na sun ban shawara da daina yawan satar amsa a wannan abin da nake yi idan na tashi aka bada jarabawa ni gaskiya ban iya rubuta jarabawa da ka ba dole sai na dauri tafi na nayi satar amsa sannan nake jin dadi har ya zamto muka je makaranta aka runga tashin haka dalibai su karatu su rubuta Antum ta fito da ni take tambaya ta saboda ta ga na fi kowa ci a cikin ajinin wannan tunda tana da kokari ta fito ta yi muku bayani ta rubuta muku abubuwa to ni kuma ta nan gurin gaskiya kuskure na daya yanda nake satar amsan nan da amma gaskiya ba na iyawa
ya zan yi da gyara
har ya zamto aka kore ni daga cikin makaranta saboda satar amsar da nake yi yanzu kuskure na daya duk wanda yake yin irin wannan yanda nake yi gaskiya su daina saboda satar amsa ba abin yi ba ce balanta ne haka dauko littafi ka ce za ka yi ka ba da kokarin kanka ka yi da kanka
ba zan kara
to sai mu ce Allah ya raba mu da aikin lullubi irin naburi yanzu kam lokaci ne da zan sada kula da kadan suda Mubarak Muhammad domin ya shigo mana da fannin naku mai farin jini na mun nishatattu
rana ne dai muna nan muna dan cikin kallon balaka a ungon mu akai wannan club din hari akai wannan club haka to a dan cikin mutanen mu haka irin an kai irin gadan nan mai tafi to a cikin mu akwai dan kurma haka sai irin ana dan iyo haka sai can aka dan yi shiru sai muka je na atafa kawai muka kama tafi ashe shi ba wai tafin yake magana ba wai ashe kunama yake nufi tafi je shi aramin bulo muka zauna kuramar ta dalla mace abin da ya ba mutanen wajen mamaki mun ga kurma ne bai taba magana ba kawai sai abin alade birana daya ana cikin baldin nan muka je na atafa shi ashe wai cizan da kunaman nan tai mai ne shine dinga tafi sai da muka ga ya fashe da kuka sannan mu muka fuskanta ashe ga abin da yake tafiya a wajen sai muka duba muka ga kunama ti
da fatan an dara kuma ba ai kwalla ba.
Babatunda, sarkin labari.
To mai sauraro, ko da duba agogo lokacin da aka ɗeba mana ya kama jardanja. A ganye ne mana tilas mu ɗasa isan aya. A maradin shugabar kafatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice. Sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinci. Abba Haruna Idris shi ne tattaro rahotannin shirin na wannan rana. Abdul Basir Abdul Mumin Buhari Isa har ma da tallafin Hassan Mamuda Ya'u ne sa kukkulla sautin shirin na wannan rana. Ni kuma da na shirya shi kuma na gabatar da muryata. Ali Wali shi ne sunana a kullum. Nake cewa na barku a hannun Oga Daga.